To jama'a marhaban kullale ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya ta Lahadi kan mitoci 22-25. Mutanen Jamhuriyar Nijar kuna jin mu kai tsaye ne a gidajen rediyon kuna amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya a birnin Kwani. Masu kwamfuta kuma a voahausa.com da kuma sashen Hausa.com. To jama'a barkanku da wuni Aliyu Mustapha Sakwato ne da Grace Alheri Audu da sauran ma'aikatanmu da injiniyoyi muke tarbar ku ga shirin na wannan lokaci muna da abubuwa da yawa da za mu kawo muku amma bari tukuna ku sha kanin labarai.
Haka yake wani harin kunan bakin wake da aka kai cikin mota wata kasuwar Bagadaza yau Lahadi da safe ya kashe akalla mutane 82 sama da 130 kuma suka ji raunuka. Kasar Bangladesh ta fara zaman makoki na kwanaki biyu yau Lahadi bayan da wasu masu tsatsauran ra'ayi na Islam suka kashe mutane 20 da suka garkuwa da su haɗi da waɗansu 'yan sanda biyu. Kana yanzu haka ana can ana wani bikin baje kolin fina-finan ƙasashen nahiyar Afirka na kwanaki uku a birnin Dallas nan Amurka.
To a gaishe ki, to bayan kun gama jin labaran baki ɗaya muna da rahoto kan kisan gillar da aka yi wani ɗan majalisa a Najeriya. Za mu ji halin da ake ciki a jihar Abia, sannan mu cika alƙawarin da muka ɗauka na kawo muku rahoto musamman kan wannan batu.
Rashin samun jiragen saman da ke jigilar fasinjoji kai tsaye daga ƙasar Nijar zuwa Najeriya ko kuma daga Najeriya zuwa Nijar ba tare da an ratsa zuwa wasu ƙasashen na daban ba na daga cikin abubuwan da ke cinyewa jama'ar waɗannan ƙasashe tuwo a ƙwarya.
Wannan kewaye-kewaye yana ɓata mu mutane da lokaci.
Sannan yayin da ake kammala tafsiran watan azumin Ramadan din nan, shehu na malaman Najeriya suna ta ƙara ƙarmi domin bambanta ta'addanci da addinin Islama.
Ba ranan da musulunci zai ce ku je ku kwada masallaci ku kashe mutane ku kashe kanku a ce mutun yayi musulunci. Ba inda musulunci zai ce je kaka shiga church ka kashe mutane ka kashe kanka. Ba wannan musulunci.
Ko bayan wannan zamu lika Sakwato mu ji takaddama da ta kaure tsakanin hukuma da jama'a kan makomar wasu makarantu.
Ko babu komai muna kallon cewa idan har aka ce aka mai da wurin kasuwa yaran mu mata ba su da tsaro na musamman na abin da shi tarbiyyar su.
Shin uwayen yara su sun kafi sanin gwamnati abinda ya cincinta a yurin nan.
Bayan duka wannan yau Lahadi ce, don haka za mu kawo muku shirin bishara na Gres, amma bari Gres ɗin tukuna ta fara gama da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Wani harin kunan bakin wake da aka kai cikin mota wata kasuwar Bagadaza yau Lahadi da safe ya kashe akalla mutane 82 sama da 130 kuma suka ji rauni. Harin ya kasance wanda aka fi asarar rayuka a jerin har-haren da aka kai babban birnin ƙasar Iraki bana. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a lardin Kurada da cewa 'yan Shi'a ta auna da harin. Kungiyar jihadin tana ɗaukar 'yan Shi'a a matsayin bijirarru masu ƙarfafa jita-jitar da ke janyo ana yi wa addinin Islama muguwar fahimta. Fashewar ta auku ne lokacin da mutane da dama suka fara hada-hadar shirin sallah yayin da ake zuwa ƙarshen azumin watan Ramadan. Papa Roma Francis ya yi wa waɗanda aka kashe a Iraki yau da kuma waɗanda aka kashe a Dhaka ta ƙasar Bangladesh shekaran jiya Juma'a addu'o'i. Ya shaida wa dubun dubata masu aikin ibada a dandalin St. Peter's cewa yana jin tamkar waɗanda aka kashe danginsa ne, ya kuma yi kira ga masu ayyukan ibadan su yi masa addu'o'i. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Bangladesh ta fara zaman makoki na kwanaki biyu yau Lahadi bayan da wasu masu tsatsauran ra'ayi na Islama suka kashe mutane 20 da suka garkuwa da su haɗi da waɗansu 'yan sanda biyu bayan jan dagar sa'o'i 11 da aka yi a wani wurin cin abinci na zamani da ke birnin Dhaka. Tuni dai kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin, sai dai ba a tabbatar ko maharan suna da wata alaƙa ta kai tsaye da kungiyar ba, yayin da jami'an gwamnati suka musanta cewa kungiyar ISIS tana da hannu a harin. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Lahadi cewa maharan ba su da wata alaƙa da kungiyar ISIS ko kaɗan. Ministan cikin gida Abdulzarman Kakan ya ce a maimakon haka masu ra'ayin jihadin mayaƙa ne na cikin gida da ake kira Jamaatul Mujahidin Bangladesh ko kuma JPM, wadda aka haramta a ƙasar fiye da shekaru 10 da suka shige. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kuma ambaci ta bakin shugaban rundunar sojin ƙasar yana cewa dukan maharan 7 'yan asalin ƙasar Bangladesh ne, kuma hukumomi sun yi yunkurin kama 5 daga cikinsu a lokutan baya. Yanzu haka ana can ana wani bikin baje kolin fina-finan kasashen nahiyar Afirka na kwanaki uku da aka fara ranar Juma'a a birnin Dallas na jihar Texas da ke nan Amurka. Bikin nune-nunen ya kunshi baje kolin fina-finai da 'yan asalin ƙasar Afirka da kuma waɗanda ba 'yan Afirka ba suka shirya kan batutuwan da suka shafi nahiyar. Jami'an birnin Dallas sun yaba bikin da suka bayyana a matsayin wanda zai ƙarfafa yanayin cuɗanya da juna da kuma tabbacin ƙaruwar yawan ƙabilu daban-daban da ake da su a birnin da ya kasance na biyu mafi girma a jihar Texas. A cikin hira da murya Amurka, Kelechi Ike, wani mai shirya fina-finai ɗan asalin Najeriya da ya samu shiga ainihin a fannin fina-finai, ya ce sun shirya bikin ne domin nuna ainihin yadda 'yan Afirka da kuma nahiyar Afirka suke, ba kamar yadda ake ɓata masu suna a waɗansu fina-finai da aka yi domin kasuwanci ba. Ya ce abin da aka jima ana yi kawai a irin waɗannan nune-nunen sinima shi ne nuna duniya fina-finai da ake a Hollywood a kan Afirka ko kuma waɗanda Amurkawa 'yan asalin Afirka suka shirya. Ya ba da misali da wani sinima da aka yi daga Najeriya da ake kira Nowhere to Run, wanda ya nuna illar ɗumamar yanayi ga Najeriya, da kuma wani silman da aka shirya a Saliyo da ake kira Kila Dazis, wanda ya nuna irin ɓarnar da annobar cutar Ebola ta yi a yammacin Afirka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar hukumar zaɓe a Zambia za ta tashi zuwa Dubai nan ba da daɗewa ba domin sa ido kan buga katunan zaɓe da za a yi amfani da su a babban zaɓe na ƙasa da za a gudanar ranar 11 ga watan Agusta, bisa ga cewar Priscilla Isaac, daraktan hukumar zaɓen ƙasar. Tawagar za ta zauna a Dubai har zuwa ƙarshen watan Yuli domin sa ido daga farko har ƙarshen buga takardun zaɓen da kuma tura su Zambia. Isaac ta ce irin shirin da hukumar zaben ta yi na gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da kuma ƙananan hukumomi yana tafiya yadda ya kamata. Ta kuma bayyana haka ne yayin raba kayan zaben da ba su buƙatar tsaro a dukkan gundumomin ƙasar a shirin zaɓe. Ta ce hukumar zaben tana aiki tare da hukumar watsa labarai ta ƙasar ZNBC domin ganin an ba dukkan jam'iyyun siyasa dama bai ɗaya wajen ɗaukar rahotannin gangamin yaƙin neman zaɓensu. Jam'iyyun hamayya da suka haɗa da jam'iyyar United Party for National Development, UPND, sun yi ƙorafin cewa ana ba shugaban ƙasa mai ci Edgar Lungu da jam'iyyarsa ta Patriotic Front PPCO a tashar watsa labarai ta ƙasa. Suka kuma yi kira ga hukumar zaɓe ta aiwatar da doka wajen sa ido da tabbatar da kafofin sadarwa suna ba kowa dama bai ɗaya kafin lokacin zaɓe. Daga ƙarshe, 'yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta gana da jami'an hukumar bincike ta FBI jiya Asabar kan batun amfani da ta yi da adireshin email nata na ƙashin kanta a maimakon na gwamnati lokacin tana sakatare a harkokin wajen Amurka, a cewar mai magana da yawun kwamitin yaƙin neman zaɓenta. An yi mata tambayoyin kimanin sa'o'i 3:30 ne a headquarter hukumar ta FBI da ke nan birnin Washington.
To, Grace Ali da Abdu ta kawo muku labaran duniya daga Washington. Madalla, to bari mu shiga rahotanninmu ko mu fara a jihar Abia.
Dangane da rikita-rikitar siyasa da ke akwai a jihar Abia da ke kudu maso gabashin kasar bayan da wata kotu ta soke zaben gwamnan da ke kan gado, Mr. Ekezi Ihekezu, wanda kotu kuma ta umarci a rantsar da Mr. Sansan Oga, wanda ya zo na biyu a zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a shekara ta 2015, tuni ma dai hukumar zaben kasar ta baiwa Mr. Sansan Oga takardar zama gwamna a jihar ta Abia. To, sai dai tun a satin da ya gabata ne Mr. Sansan Oga ke jiran rantsuwar kama aiki a jihar ta Abia. Yayin da ake jiran wannan rantsuwa, babbar jojin jihar Mrs. Rita Ozoku ta yi ko ƙasa ko sama a rasa inda take ballantana ma maganar rantsuwa. Ana cikin haka kuma sai gwamnan da ke kan gado ya ce zai ɗaukaka ƙara tare da neman wani umarni daga kotu domin dakatar da ƙarar. Na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa, Barista Sadau Garba, domin jin abin da shari'a ta ce kan wannan dambarwa.
Akwai ɗan bashi certificate da ya kujera, kuma akwai ɗaukaka gara, wanda kowanne yanka duba yawa ɗaukaka gara da yana cikin dokar ƙasa. na ka yanke hukunci baka yi daukar da yiko ka daukar ka kara. Saboda haka dole yau za a tsaya a ga ita kotun gaba za ta yi.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya dai masu lura da al'amura na ganin cewar ta yi gaugawar miƙa wannan takardar kama aiki ga sabon gwamnan jihar ta Abia Musa Sansan Oga da kuma yi martanin hukumar zaɓe. Musa Nidazan shi ne mai magana da yawun hukumar.
Eto mu dai a ɓangaren mu mun riga mun gina mu aiki mun bi umurnin hukumar mun biyayya da hukuncin da ta yi. Duk wanda dai bai gamsu ba shawaran da za mu bayar yana iya garzayawa zuwa kotu. Ya ɗaukaka karan bai nemi a dakatar da hukumar zaɓe wajen miƙa mashi Mr. Oga shaidan abin da ya faru kenan.
Tun dai lokacin da aka ba da wannan sanarwar babu wani abin tashin hankali a jihar ta Abia sai dai kawai ƙarin jami'an tsaro da aka ƙaro a jihar domin gudun kota kwana. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To gaishe ka Lamido, yanzu kuma bari mu ji abin da hukumomi ke yi wajen gano ko suwa ya suka kashe wani dan majalisar dokoki a jihar Oyo.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta ce ta dukufa ka'in da na'in don gano waɗanda suka harbe ɗan majalisar dokokin jihar Oyo har lahira a ƙofar gidansa da ke unguwar Alakiya, Ibadan. Honorable Gideon Aremu, mai wakiltar mazaɓar Orelekwai a majalisar dokokin jihar Oyo na shekaru 42 da haihuwa, wasu 'yan bindiga daɗi ne a kan babur suka halaka shi a daren ranar Juma'a da ta gabata a lokacin da yake ƙoƙarin shiga gidansa. Suka arce da wayoyin hannunsa. SP Kulle Ajesi Butu shi ne jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ya shaida min ta wayar salula cewa
the commissioner of police Oyo State CP Legeri has directed an intensive investigation into the murder case and he has vowed to arrest the culprit.
DSP Kulle Ajesi Butu ya ce kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Leye Oyebade ya ba da umarnin a yi kwakkwaran bincike a game da wannan kisan kai, kuma ya lashe takobin gano waɗanda na aikata wannan ɗayan aiki da ni tambaye shi ko suna zargin wani ko wasu ko kuma yana da alaka da kisan gilla ko siyasa. Sai ya ce
we don't want to make statement that would jeopardize our investigation at this stage.
DSP Ajesi Butu ya ce a halin yanzu ba son su faɗi wata magana da za ta dagula musu bincike, a dai ba su lokaci, amma suna nan suna bincike kuma za su sanar da jama'a abinda bincikensu ya gano. Marigayi Honorable Gideon Aremu dai shi kadai ne dan jam'iyyar Labour Party a majalisar dokokin jihar Oyo. Kana ya fito ne daga yankin Oke Ogun a jihar Oyo, inda jam'iyyar Labour Party ta yi katutu a zaɓuɓɓukan da suka gabata. Tuni dai gwamnatin jihar Oyo da jam'iyyun siyasa suka yi Allah wadde da wannan kisa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ba ko mi de ba ranar mutuwa to ya lalaci, ka so mutum lannan karasa shi kai kira bai amsa
kira ba sai mutuwa da yada haka ga
ka koma kira bai karaba kira ba
sai mutuwa da yada haka.
To mun gode Hassan da wannan rahoto naka. Da yake muna zancen kisan gilla wanda kowa ya san ta'addanci ne, ga rahoto da ke magana kan wannan lamari abin da ya turgo yayin da ake kammala tafsirin watannin na azumin Ramadan.
Wa nusalli wa nusallimu salatan wa tasliman yaliqani bi maqami amiril anbiya'i wa imami
rufi tafsiri kenan masallacin Juma'a na Maitama Abuja da Sheikh Suraj Alhaji Sabo Kefi yayi da kira ga mutane musamman ma jami'an gwamnati su guje wa cin hanci da rashawa. Wannan dai ɗaya ne daga cikin majalisun tafsiri a Abuja da zuwa Lahadin nan duma za a rufe sai kuma bidin Allah ya kai rai. Sheikh Sabo Kefi ya kuma nisanta musulunci da ta'addanci.
Mun gani ayoyi daban-daban. Allah madaukakin sarki ya nuna mana ta'addanci ba musulunci bane. Waɗanda ake kira sai ta a cikin Alkur'ani zaka ga ba musulmi bane. Zalika bima asau wa kanu ya taduna, kaga ai su ne saboda haka musulunci ba ruwan shi da ta'addanci ba ranan da musulunci zai ce ku je ku kwada masallaci ku kashe mutane ku kashe kanku a ce mutun yayi musulunci ba inda musulunci zai ce je ka shiga church ka kashe mutane ka kashe kanka ba wannan a musulunci ba inda musulunci ke cewa ku je wurin mutane su yi musulunci dole Allah sai ya kafa mana doka ma cikin alqur'ani ya ce la ikraha fid dini kad tabayyana rushdu min alghayy ba tilas a addini to ashe ko tunda ba tilas a addini na ranan ta'addanci da har za a kira wani a ce musulmi ne dan ta'adda a'a da zaran mutun ya zama dan ta'adda to ya gefe da musulunci
a wusatu masallacin Uthman bin Affan Sheikh Hussein Zakariya ya rufe tafsirin nasa ne da fatan shugaba Buhari zai samu mashawarta na gari
na ga mai wannan shugaban kasa cewa jama'a suna cikin halin kakanikai yunwa ta addabe su kisan da Boko Haram suke mutane yanzu ai sauki alhamdulillah amma mutuwar da ake yi irin ta Boko Haram ana yin ta a gidaje saboda tsananin yunwa da kishirwa wanda ke da mutane da kuma corota wanda yake ana iya maganin su mun je ziyara a IDPs ɗan gudun hijirar Boko Haram mun ga abin mamaki abin tausayi kwarai da gaske ba na tsammanin abinda ake ga mu shugaban kasa wato ana ga masa gaskiyar abin da ke faruwa waɗannan wurare
watan Islama dai kan yi kwana 29 ne ko 30 da aka za a fara duba watan Shawwal daga Litinin din nan Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja Najeriya
watan Ramadan ya iske mutane ba
To a gaishe ka Nasiru rahotonmu na musamman kan rashin jirage masu zirga-zirgar kai tsaye tsakanin Niger da Najeriya fa yana tafi amma mu fara gama da wannan takaddama da ake a Sokoto
Da alama gwamnatin jihar Sokoto ta yi fatali da ƙorafe-ƙorafen iyayen yara dangane da rarraba filaye da gwamnatin jihar ta yi domin giggina shaguna a jikin makarantar sakandaren 'yan mata ta Muhammad Zako da ke unguwar Rinjin Sambuwa a birnin na Sokoto. Iyayen yaran waɗanda suka fito suka yi zanga-zangar lumana a makon da ya gabata sun nuna rashin amincewarsu ne akan matakin na gwamnati wanda suke zargin kan iya shafuwar tarbiyya da kuma tsaron 'ya'yansu da ke makarantar.
Alhaji Ibrahim, muƙaddashin shugaban ƙungiyar SBMC na makarantar jihar Kaduna ta 'yan mata da ke Rinjin Sambu. Da farko makarantarmu dai makarantar mata ce. Ko babu komai tarbiyyar yara mace yarinya mace ta yi tsauri bisa ga tarbiyyar namiji ko babu komai muna kallon cewa idan har aka ce aka mai da wurin kasuwa yaran mu mata ba su da tsaro na musamman na abin da shi tarbiyyar su
to sai dai a wani taron manema labarai dangane da nasarorin ma'aikatar filaye da gidaje ta jihar Sokoto kwamishinan ma'aikatar Muhammad Bello Abubakar Guiwa karon farko ya mai da martani akan lamarin
shin uwayen yara su sun kafi sanin gwamnati abin da ya cincinta a yurin nan ai uwayen yara suna nan unguwan nan makarantar nan duk tattashi babu wanda ba da taimakon ko kwano a gyara ta kuma ɗiyan suna a ciki suna nan cikin unguwan nan makarantar nan ta cika da ruwa babu wanda ya gyara ta sannan makarantun nan mata da na maza suna da yawa cikin garin ga commission zem waɗanda an kai irin waɗannan shaguna da kedisu kuma babu wanda ya complain kuma shekaru da dama da sun koce ka zo GGC ka ga shagunan da annan ka zo na girls ka ga shagunan da annan Muhammadu Zakon nan kuma tun daga farkon titin har ƙarshen titin na shagunan duka sannan mi shago wani irin threat shago zai iya kawo ga dalibi mace ko namiji
su ma dai waɗanda aka baiwa filayen suna ganin da walakin goro amiya
sunana Alhaji Yahaya Ibrahim Sokoto to wannan korafi ɗaya na so kai amma ba gaskiya bane saboda mu yin shaguna nan wurin zai ma ƙara ma makarantar security sun yi ne don su kuntata ma wani ko don su ci zarahin wani ko don su rusa dukiyar wani Allah na ganin su amma maganar wai tarbiyyar yara ba don haka nan sun kai ba illa dai don wata manufa ce kawai don kalubalanta shirin gwamnati
to sai dai tun daga makon jiya da iyayen yaran suka yi zanga-zangar an dan jinkirta aikin giggina shagunan wanda tuni da aka soma shi Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
To ga shi kamar tala. To yanzu sai rahoton mu na musamman kan rashin jiragen sama masu zirga-zirgar kai tsaye tsakanin kasashe biyu makwabtan juna Niger da Nigeria.
Rashin samun jiragen saman da ke jigilar fasinjoji kai tsaye daga kasar Niger zuwa Nigeria ko kuma daga Nigeria zuwa Niger ba tare da an ratsa zuwa wasu kasashen na daban ba na daga cikin abubuwan da ke cinyewa jama'ar waɗannan kasashe tuwo a ƙwarya musamman 'yan kasuwa a sakamakon tsaikon da hakan ke haifarwa harkokinsu na yau da kullum. Alashi Atiya wani ɗan kasuwar da ke tasa hada-hadar tsakanin maraɗi da biranen Najeriya na da irin wannan tunani.
Jiragen da ke zuwa nan Nijar in sun tashi sai su ne ko Benin ko Burkina. Shi yasa ba a samun jirage wanda ke zuwa wajen Najeriya direct. Muna son tunda ana samun ci gaba na kasuwanci da na hulɗar ƙasa da ƙasa, a yi ƙoƙari ya samu ko jirage na gida Niger koko na Najeriya.
Wannan matsala ba wai ƴan kasuwa kawai ta addaba ba, hatta ƴan takarda na da damuwa a kanta.
Kwanan baya na hito da Akara, sai da muka yi Akara Lome, bayan Lome mun sauka muka je Abuja, bayan Abuja yannan muka zo nan Yamai. To kenan wannan kewaye-kewaye yana bata mu mutane da lokaci.
Sai dai hukumar sauka da tashin jiragen sama ta kasar Niger ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba wannan matsala za ta zama tarihi. Sai Duyaye Amadu shine daraktan hukumar ta ANAC.
Kwanaki bayan nan akwai wata company da ya zo, Peace Air ne sunansu, sun ce mu za su fara su yi connection Abuja daga Yamai. In sun tashi daga Abuja su Yamai, daga Yamai su je Abuja, daga Abuja kuma suna da connection na Lagos, Kano, ko shekaran jiya mu yi musu rubutu, mun ce musu in sun so su fara ko gobe mun ba su izini su zo.
Baya ba kamfanin Niger Airlines mai jigilar fasinjoji tsakanin biranen jamhuriyar Niger ke da gurin shafe hawayen jama'a a wannan fanni ta hanyar bude layin jiragen sama tsakanin Najeriya da Niger. Sai dai wasu matsalolin da suka taso sun haddasa jinkiri wa wannan yunkuri, inji daraktan Niger Airlines Abdulaziz Larabu.
Civil Aviation Nigeria kanta ta ba mu izinin zuwa, kuma ba mu izinin zuwa ba wai haka bane, ana duba takardunan ka ne da kyau, sai an tambaye ka takarduna iri iri ka aika, ka ba su sun duba tukunan su baka izini, ba Nigeria ka duk gurukan duka su ba mu izinin mu zo. To mu dai nan gare ne Civil Aviation Nigeria ga sai shi ta muke kira sai mutanen Nigeria ma sun ce mu nan mutanen daga Niamey mu biyo daga Kano, daga Kano kuma mu je Lagos, sun ba mu wani izini.
Tantance lafiyar jirage da batun kwarewar ma'aikata na daga cikin dalilan da ke sanya hukumar sauka da tashin jiragen sama jan kafa wajen sakin mara wa kamfanonin cikin gida su so majigila zuwa ƙetare.
Harkan zirgi harkan security ne, ka doka mutane in zirgi ba su da kyau, in zirgi ya fadi ka san an yi asara, saboda shi mu ba mu yi ba da izini mu mutun da ba mu san da ya san wannan aiki. Mai tuki bai iya korai ko jirgi ma ba da lahiya ka san an yi asara.
Izini da muke jira kawai, muna da jira kai sosai kuma aiki mun iya.
A baya-bayan nan wani kamfani mai zaman kansa da ake kira Tamara Niger Aviation SA ya samu izinin soma jigilar fasinjoji tsakanin Yamai da sauran biranen kasar Niger, bayan da hukumar sauka da tashin jiragen sama ANAC da takwararta ta ƙasa da ƙasa OASE suka ba shi yarda saboda a cewarsu kamfanin ya cike sharuɗan da aka gindaya masa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe kama da sun da kokari jama'a, kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa ne daga Washington DC karfe 11:23 na safe. Ga bishara.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Majami'ar Katolika Shia St. Pimbas da ke Jos ta gudanar da bikin karrama yara da nuna masa ɗabi'u da za su bi domin zama jakadu na gari. Wakilinmu Zainab Babaji ta halarci bikin karrama yaran da aka gudanar a majami'ar Our Lady Queen of Peace da ke Rayfield Jos, inda ta ɗauko mana wannan rahoto. Sa babban limamin ɗarikar Katolika na Jos Ignatius Kaigama ya hori yaran da su keɓe kansu su yi zaman tsarki don Allah ya yi amfani da su don bishararsa.
An ce yara manyan gobe, muna ce yara manyan yau, domin yau in an koya musu halin kirki, halin gaskiya, da shi za su tashi, amma in mun jira wai sai gobe zai wuya. So yau mun haɗa yara daga ko'ina a nan a Plato domin mun nuna masu muna kaunarsu, ga iyaye, ga malamai, ga mu fadodi, ga ni bishop na nan tare da su, mun nuna masu cewa sai su dubi hanyar gaskiya, su bi hanyar gaskiya. Abubuwa dewa suna bacewa, kila iyalai ba su aiki yadda ya kamata, muna gargadin iyalai su yi abin da ya dace. Halin gaskiya, yin addu'a cikin iyali, a yi gaskiya, an ce gaskiya ta fi kobo, yara za su ga su yi koya. Amma idan iyalai ba su zauna daidai ba, yara su ma zama daidai zai wuya. Ga yau sace-sace akwai, kashe-kashe akwai, ana sata mutane, ana barna. Yau muna ce Najeriya ana cin hanci, corruption ya yi yawa, ina aka fara. An fara tun yara suna kanana. Amma idan mun fara gyara tun suna kanana, to akwai dai alama Allah zai sa albarka. So yau dai mun mika yara ga Allah, muna ce ya zuba musu albarka, ya kiyaye su daga masifa, waɗanda kuma suna ayyuka asha, Allah ya raba su da irin wannan halaya.
To kana ga kaman yara ma za su iya yin bishara?
Ba shakka, bishara na kowa ne. Yesu ya ce kowa ya fita ayi bishara. Menene bishara? Ba wai sai dai an yi magana ba. Halin kirki, taimakon wani. Wani yana cikin damuwa, wani yana cikin bakin ciki, yaro ya gaishe shi, wani ya bata hanya, yaro ya taimake shi ga hanya, makaho na tafiya bai san inda yake zuwa ba, yaro ya rike shi ya kai shi inda zai je. Wancan bishara ne. Ayyuka masu kyau, hali mai kyau, abubuwa da za su taimaki waɗansu, bishara ne.
Madam Susan Agyu uwa ce da ta bayyana mun cewa iyaye na da gagarumin tasiri wajen tarbiyyar ƴaƴansu su zama ƴaƴa na gari.
Kin san wani su iyaye in kaman an ga yaron su suna yi abubuwa ne bai da kyau, kuma in ka kai musu like kaman ka ta gashi wannan yaro ga abu ne yayi, wani su ba sa cika so, you know, a ga musu su duba yaron su ko su gargace yaran. Sai su suna hushiyo, ni na ga abu ne bai da kyau gaskiya kam, ni na kawo wannan gama yaro ya ce abubuwan ne kake yi bai da kyau.
To amma me kike ganin su iyaye ya kamata su yi domin su gyara rayuwar yaran su?
Gaskiya ya kamata ko yaro din ko kai waye ne, yaro ba zai fi karfin iyayen shi ba. Ka kira shi ka zo na da shi ka mishi magana, because in wani abun ya zo ya lalace ta ce wai mata macece, you know, ita ne ta bata yaro. Ai kamata in yaron ka yayi abu ne bai da kyau, ka kira shi ka zo na da shi ka mishi magana, ka gargace shi.
Amma kina ganin irin wannan gargadi da aka yi nan church zai taimaka wajen ma iyaye wajen inganta rayuwar ƴaƴansu?
Kware da gaske. Gaskiya maganar da Bishop namu yayi gaskiya kam. Na ji dadi, abun ya min dadi a zuciya ne din iyaye da yawa wajen su wani ba sa so ayi su gargace yaran su ma suna nan annan.
Mary Chuanna daga cikin yaran da suka halarci sujadar ta mun tsokaci kan irin koyarwar da ta samu.
Mun gane abubuwa da yawa, ya kuma fahimtar da yara da ganewa da iyayensu da kuma yin abubuwa masu kyau a gida da kuma ikkilisiya.
To amma menene kike ganin kaman yara suke yi waɗanda yake ba kyau?
Sata da kuma rashin ji taurin kai shine wannan Bishop yana faɗa musu da cewa su danna. Taurin kai kam shi ba shi da kyau da kuma sata ba shi da kyau. In ka kalla abu a kasanin iyayenka wanda ka gan ba naka ba suka ɗaukaka ba su. Abinda ya koya mana yau kenan.
Me kika koya har da zaki amfani da shi domin in kin fita ki koya ma yara?
Na koya abubuwa da yawa. Ya kan yau haka idan na je da shi ke reni ba kyau, idan dama ni ina cikin wanda ba su ji ne. Yau Bishop ya za koya mana da cewa yau kar mu yi abin da ba kyau ba. Abin da ya kamata mu yi shi satan ba dole ba kam, amma ma waɗansu ya zama dole ne. Indon ina cikin wanda suna yi mai yau, yana kokari ya gaya mana da cewa shi kan ba shi da kyau, bari mu danna abubuwan da muna yi.
An kuma gudanar da addu'o'i wa yara, iyaye da zaman lafiya a Najeriya da duniya baki ɗaya.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu Zainab Babaji da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, da kuma Tsiyon Girma da ta daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To a gaida Grace, da mun so gare ta kawo muku labarai a takaice, amma ta laƙumi ɗanta lokacin da muke da shi a cikin shirin na Bujara, saboda haka sai a ce da hakuri ba labari a takaice. Nan za mu yi bankwana da ku, amma kafin mu tafi mu yi babban rashi a Sokoto, don haka muna son mu yi ta'aziyya na hamshakin shugaban jama'a da kakken ɗan kasuwa kuma basarakin gargajiya Alhaji Umar Ɗantama da ya rasu jiya a Sokoto, don Allah ya ji ƙanshi ya rahamshe shi. A madadin duka malan sashen Hausa murya Amurka, musamman ita Greta Rede Abdu da malama Tsiyon ‘yar ƙasar Ethiopia da kuma Alfredo injiniya ɗin Santo. Ina Ali Mustapha, Sokoto, Washington DC.